sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalo da kuma niyya, sai kuma zango wato VOA Africa zango na 102.5. kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin mu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau, lokacin da muke ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa.
Kalamomin da ake a yanzu musamman akan magana wato rarrabuwar kanan da shafi arewa da kudu da kuma tsakanin jinsi wannan kabila da waccan kabila, tsakanin waɗannan mutane da wannan mutane, tsakanin wancan gari da wancan gari, to dole ne izamana a ce an yi doka ta ƙasa wadda za a shigar da ita cikin kundin tsarin mulkin Najeriya wadda zai taka wa kowa burki.
Abinda za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan akai, yaya kuke gani kafa dokokin da za su haramta kalaman ɓatanci da rarrabawa kawunan al'umma da kuma ɗaukar doka a hannu za su taimaka wajen kare al'umma? Kamar kullun, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan, ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Tun daga ranar Juma'a da hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya sake lashe zaben da aka yi, dan takarar jam'iyyar Adawa Raila Odinga ke fadawa masu goyon bayansa su dakaci matakan da hadakar jam'iyyun hamayya da aka fi sani da NASA za su dauka. Ya kawo ƙarshen wannan zaman sauraron yau Laraba a lokacin da ya sanar da cewa jam'iyyarsa ta NASA za ta ɗauki mataki a kan abin da ya kira ƙwacen zaɓe zuwa kotun ƙoli, bayan da a baya ce ba zai yi hakan ba. Odinga ya ce, idan muka je kotu ba wai muna watsi da kiraye-kirayen da wasu wakilan zaɓe suka yi mana ba ne, mu amince da sakamakon zaɓe, amma muna so mu ba waɗanda suka jimrewa dogayen layuka cikin sanyi suka wuni tsaye ranar 38 ga watan nan na Agusta na shekarar 2017. Iyaye goye da 'ya'yansu da marasa lafiya da nakasassu da tsofaffi da yara damar gabatar da ƙorafinsu. Odinga dai ya yi imanin cewa wasu sun yi kutse a na'urar ƙirga ƙuri'un. Wannan zargin ya sa ya fara jawabinsa na yau Laraba da kalaman da ke cewa al'ummar Kenya ba za ta amince da shugabannin da na'urar kwamfuta ta nada ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake koma a kan batun ɗora laifi kan ɓangarori biyu a rikicin nuna wariyar launin fata da ya auku ranar Asabar ɗin da ta gabata a garin Charlottesville da ke jihar Virginia, bayan jawabin da ya yi ranar Litinin, inda ya yi Allah wadai da Turawa masu kyamar launin fata, amma bai ambaci waɗanda suka yi zanga-zangar rashin amincewa da masu kyamar launin fatan ba. Trump ya yi wannan sabon furucin ne a zauren ofishinsa da ke birnin New York jiya Talata, inda ya yi jawabi a kan sake gina kayayyakin more rayuwa a Amurka. Ba tare da ɓata lokaci ba, taron manema labaran da aka yi ya koma na tada jijiyar wuya tsakanin shugaban da 'yan jarida da ke so su san dalilin da ya sa sai da aka kwashe kwanaki biyu kafin shugaban ya yi amfani da kalmar neo-Nazis da kuma Ku Klux Klan da kuma Turawa masu tsauran ra'ayin kyamar launin fata. A wani labari daban kuma, shugaba Donald Trump ya ce shugabannin manyan kamfanonin da suka fice daga kwamitin da ya kafa na bayar da shawarwari a kan masana'antu sun fice ne saboda kunya ganin yadda suke sarrafa abubuwa a ƙasashen waje. Trump ya faɗa wa manema labarai a birnin New York cewa shugabannin manyan kamfanonin ba sa ɗaukar aikinsu da muhimmanci idan aka zo ga ayyukan da ake sarrafawa a nan gida Amurka. Trump ya ƙara da cewa ya sha nuna musu abin da yake gani ya kamata a yi don maido da masana'antu a nan Amurka. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Mexico da Canada sun fara tattaunawa yau Laraba don yi wa yarjejeniyar cinikayya babu tsangwama da ke tsakaninsu garin Babul, yarjejeniyar da aka cimma a shekarar 1994. Wacce ta zamo babban abin suka a lokacin yakin zaben shugaba Donald Trump. Trump ya bayyana wannan yarjejeniyar da ake kira NAFTA a takaice a matsayin yarjejeniya mafi muni a tarihin duniya, wadda ba ta yi wa Amurka adalci yayin da ta bar ayyukan masana'antu da yawa suka koma kasar Mexico. Duba yadda za a cike gibin muhimmin abu ne ga Amurka a tattauna wadda za a yi tare da neman yadda za a kawas da hanya ko tsarin sasantawa da kasashen uku ke amfani da ita wajen sasanta duk wata takaddama da ta taso tsakaninsu. Wakilai da za su yi ganawar za su yi zama daban-daban don neman canje-canjen da za su taimaka musu kammala wannan aikin kafin ƙarshen shekarar nan. Idan har zaman ya kai ga shekarar 2018, akwai fargabar shawarwarin za su fuskanci sarƙaƙiya saboda zaben shugaban ƙasar Mexico da na 'yan majalisar tarayya Amurka da ke tafi a shekarar ta 2018.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Majalisar Dattijan Najeriya ta ce bayan ta dawo daga hutu a watan Satumba za ta mai da hankali a kan zartar da kudirin dokar daƙile fita kalaman ɓatanci da raba kawunan 'yan Najeriya da na daƙile ayyukan ɗaukar doka a hannu a tsakanin 'yan ƙasa. Yanzu haka dai masu kula da lamura da masu sauran 'yan Najeriya, wato da kuma sauran 'yan Najeriya, na tofa albarkacin bakinsu game da waɗannan ƙudurori guda biyu. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori, Sanata Masa'udu El Jibrilu Doguwa ya yi ƙarin haske kan fa'idar wannan yunƙuri.
Na farko, waɗannan dokokin guda biyu da ake so a gabatar da su kuma majalisa take nema ta ba su abin nan da ake cewa to da karatu na ɗaya da na biyu da na uku cikin ƙanƙanin lokaci wadda ake so a gabatar da shugaban ƙasa ya sa hannu, suna da muhimmanci kwarai da gaske. Doka ta farko dai ita ce dokar da take so ta daƙile wajen ɗaukar doka a hannu. Kuma kafin ma wannan sai fa mutane sun san menene ɗaukar doka a hannu. Wannan ɓangaren ne zama idan an yi shi an ɗauki doka a hannu, wadda har isa majalisar nan za ta ɗauki wannan matakin. Abu na farko shi ne akwai abubuwa da dama da mutane da hukumomin tsaro suke yi wadda dole ne idan ba a yi doka akai ba mutane ba za su jaɗi ba. Kamar misali zan baka, idan ka dubi abin da 'yan sanda suke yi, wani lokacin za a kama masu laifi ba za a gabatar da su ba, za a je a yanke musu hukunci ko kuma a ce an je an kashe su, akwai wani zarge-zarge akan 'yan sanda da yawa. Idan ka dawo cikin mutane ne ma su ma kansu, da zarar an ce ihu ɓarawo, idan aka ce wancan shine ɓarawo maimakon a ce an kama shi an miƙa hukumomi, sai kawai waɗansu zo su kama su ɗauki wani mataki na kashe shi. Idan ka dawo kamar mutanen da suke kama masu ta'ammali da irin kuɗaɗen nan na sata da sauransu, kafin ma a je a ce an je an kai su kotu, za a faɗa duniya cewa wani ya yi sata menene, duk wannan ɗaukar doka ne a hannu. Abin da ake ƙoƙari a yi, hatta ku 'yan jarida kuma kuna da irin naku, ba don komai sai don saboda wani lokacin za a zo a gayyato ku, 'yan sanda su gayyato ku, ku sa microphone a bakin wadda ake tuhuma da laifi ba tare da an tabbatar da laifin nan ba. Ku je ku sa yi magana, bayan yi magana ku je ku saka muryarsa. Wannan muryar da kuka sa, idan an je kotu ya samu lauyoyi sai ce wannan ma ba muryarsa ba ne, ya zama ya karyata wannan abin nan. Saboda haka ita wannan ɗaukar doka a hannun ta shafi kowanne sassa, ta yadda a takaice za a iya tabbatar da mutane kowa isa yi aikinsa daidai. In baka yi aiki ba, to yanzu akwai doka. Saɓanin da babu wata doka da ake so a aiwatar wadda za ta jawo hankalin mutane cewar abin nan da ake yi ba daidai ba ne. Gungun mutane su zo don kawai an ce wani mai laifi ne, su ɗauki doka a hannunsa su kashe shi. Ko kuma idan an zo an ce wani ya yi sata, mutanen gari su ƙi shi domin ana tsammanin da cewa ɓarawo ne, ba tare da an je an kashe kotu an tabbatar da cewar ya yi abin nan ko bai ba.
Maganar wancan ƙuduri da yake magana akan hate speech, wato doka da take magana akan lafuza na ɓatanci da kan kawo wani lokaci ma rabuwar kawunan 'yan ƙasa.
To ka san waɗannan lafuzan duk mutumin da yake Najeriya musamman a wannan lokacin ya san irin illar da irin waɗannan kalamomin ta jawo mana. Kalamomi ne waɗanda an bari sun riga sun shiga cikin jikinmu tun lokacin da ake adawa, wadda mu Najeriya tun da adawar ba iya ta sosai muka yi ba. Maimakon a zo a ce an yi adawa mai ma'ana, sai kawai a zo a yi adawa ta cin mutunci. Mutum ya zo idinga kiran ko iyayenka ko idinga kiran waɗansu abubuwa naka wadda suka shafi naka ma na ƙashin kanka, ba ma shafi siyasa bai komai ba, ya zo gidan rediyo ko kuma gidan rediyo ku saka, ku yi wa mutane ƙaro.
So ina so in tabbatar maka da cewa irin waɗannan su ne irin waɗannan kalamomin da mutane suke ganin da cewa ba daidai bane. Amma idan ka sake dubawa kuma zaka ga da cewa kalamomin da ake a yanzu musamman akan magana wato rarrabuwar kanan da shafi arewa da kudu da kuma tsakanin jinsi wannan kabila da waccan kabila tsakanin waɗannan mutane da wannan mutane tsakanin wancan gari da wancan gari to dole ne izama na a ce an yi doka ta ƙasa wadda za a shigar da ita cikin kundin tsarin mulkin Najeriya wadda zai taka kowa burki. Muddin ba a yi wannan an taka wa mutane burki ba to ina son tabbatar maka nan gaba haka kawai mutane za su tashi su dinga wa mutane sharri su zama sun yi abin nan. Wannan tamkar ɗaya yake da irin waɗanda ake cewa suna busa ƙaho ne ko busa usur a ce yau wane da abu kaza a gidan shi a ji a taraba haka bane. Saboda haka duk irin wannan ɗaya yake da abin da ake kira hate speech nan ko kuma kalamomi na ɓaci ko kuma ka je kai wa mutum ƙaru ko kai wa mutum sharri ko wannan ɓangare iwancin bangare shari ko wannan mutum e wannan mutum shari ko wannan daga wannan addini e wancan non wancan addini shari dan saboda kiyayya kurum ta you know bambancin wani abu guda da
hada kai mu daina sa'in sa'in Najeriya kabilanci fada da juna wala uba
Senator Masaudu El Jibrilu Dogwa kenan a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwarito. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka sanar yau muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan batun kafa dokar daƙile ɓatanci. Yaya kuke gani kafa dokoki da za su haramta kalaman ɓatanci da rarrabuwar kawuna al'umma da kuma ɗaukar doka a hannun tsakanin 'yan ƙasa za su taimaka wajen kare al'umma?
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
So, madalla kai tsaye muna tare da wani a kanan dabo Najeriya. Wane ne a bisa layi?
Assalamu alaikum, sunana Sani Idris mai Samira daga rijiyar Lemo Kano, Najeriya.
To, Malam Sani, barka da warhaka. Ina gudunmuwarka ga shirin.
Alhamdulillah, wannan doka da ake yunkurin kafawa gaskiyar lamari mu muna goyon bayan ta dari wasu dari kuma gaskiyar lamari duk wani sanata ko dan majalisar da goyi bayan wannan doka ba to zai dawo neman ƙuri'armu domin gaskiyar lamari mun gaji da abubuwan da suke sai abin da zai amfani talaka za ga ba sa mai da hankali a kan. Saboda haka muna fata duk wanda aka kawo wannan ƙudurin bai goyi ba sau in ya dawo neman ƙuri'ar talaka ina fata talaka su kale su ɗauki wanda zai iya goyon bayan ra'ayinsu da kuma mutuncin su addinin su ya tabbatar da ya kare ƴancinsu da kuma haɗa kan ƙasar Najeriya shine abin da muke buƙata.
To Malam Sani mun gode, to bari mu nufi wasi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi?
Alhaji Ali ne yake bisa layi.
To Alhaji Ali, kai ko ina taka gudumo, ya kake ganin lamarin?
Hello?
Hello Alhaji Ali, nace kai ko ya kake ganin batun?
Ah to wannan batu dai batu ne dai na wanda suna neman kawai su kuma kansu yanci. Ga batun da ya kamata su yi shi, mutane suna daukan makamai suna neman su raba kasa ba su tsaya sun yi doka akan haka ba, sun je suna wani kananan doka wanda ya shafe su ne ko suna neman su
a to aiko da ka saurari bayanin senator da ka fahimci cewa wannan dokar da ake neman kafawa ta hada da dokar hana nuna bambancin nan ko
to duk da haka dai ya kamata a ce wannan doka duba ki ga yadda yan tsiraru suke fitowa suke taba maganganu yadda suka ga dama da ya kamata su fara doka akan irin waɗannan abubuwa.
To madalla, to daga wase jihar Plateau kuma bari mu nufi Bauchi. Wake bisa layi a Bauchi.
Assalamu alaikum, sunana Ayuba Garba Imam daga kasin Madaki a jihar Bauchi.
Yawa, to mallam Ayuba, kai kuma ina taka gudunmuwar?
To a gaskiya yana da kyau dai ƴan Najeriya mu gane kan cewa shi batanci da kalamai ne muni ba abu ne mai kyau ba. Yana da kyau mu kasance mu rika mutunta junanmu a ko'ina. Misali, ɗan arewa idan ya zo kudu a mutunta shi, haka shi ma ɗan kudu idan ya zo arewa a mutunta shi, saboda ƙasarmu ɗaya ne, ƙasar a dunkule take. Fatanmu dai kawai shi ne a samu zaman lafiya da haɗin kai a ƙasarmu. Ayuba Garba Imam, kafin Madaki, ke muku fata alheri, ku tashi lafiya.
To mallam Ayuba, daga kafar Madaki kuma sai Sileja a jihar Niger. Niger layin ya tsinke ne? To babu shakka Niger layin shi ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To akwai wani daga Kaduna, wake bisa layi a Kaduna.
Alheri, barka da yammaci.
Barka ka dai, ina wuni, ƴan wuni lafiya?
Lafiya lo alheri Audu. Sunana Murtala, ina kiran ku da garin Gasa a Kaduna tare da.
Yawa, to mallam Murtala, kai koya kake ganin batun?
A gaskiya yana da kyau, magana ta gaskiya, don wannan batu manya suna ɓatanci an zo maganar siyasa, manya ba, saboda suna neman ƙuri'u, talakawa na yi ga ɗaukan doka a hannu, musamman irin gurare-gurare Lagos ɗin nan. Kiga wasu ma kawai fa ɗan fake ɗan fa wannan ne kawai, daga sun ma fashi sun ma ƙwace, yan kai magana sai a ce olle olle kawai a sa mata da sauransu. Kin ga wannan dole a kawo wannan abun nan. Amma nan arewa ne an kama mutum, an ganshi da mashin, ko a ce ɓarawan mashin kome, ba doka ba bincike ba kome, a kama mutum a ƙona ɗauki doka a hannu. A wannan gaskiya muna goyon bayan wannan abu, magana ta gaskiya da ɓatanci da ɗaukan doka a hannu, a yi mana wannan doka insha Allah. Aga zai shafi kowa da kowa kenan, da fatan za ta yi lafiya.
To mallam Murtala, mun gode. To bari mu nufi Sokoto, wake bisa layi.
Assalamu alaikum, Hajja Gida Sunawo ne.
Lafiya lau, wane ne nawa a Sokoto?
Kina tare Usman A. Jello Bonkari, karamar hukumar Ikeduji a jihar Sokoto, Najeriya.
Yawa, to mallam Usman, ga fili ga.
To gaskiya waɗannan dokokin Hajiya Gida abin mun ji ba gaskiya sun yi daidai, domin irin abin da ke faruwa a Najeriya na za ka hito kawai ka kawo wasu maganganu wanda ba su dace ba ga mutum na zage-zage. Idan ba a sa doka an kai linzami waɗannan mutum, za su wuce wuri har su kai ga abin suna kai ga hasarar rayuka ko wani abubuwa. Saboda wannan abin ba a makara ba a wayoyin dokar ba, ya da kyau ake ta shahe da ɗan APC da ɗan kowane fati. Ya da kyau a ce wannan dokar ta shahe, haka da ya zanta shahe ɗan muwar tambuwa, a kowa a yi kafa wanda zai yi a hukunta shi daidai da abin nan nashi laifin da aikata. Fatan mu Allah shi ne jagora ya kawo zaman lafiya a Najeriya.
To amin suma amin mallam Usman. To bari mu nufi Taraba. Wake bisa layi a Taraba.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alhaji Sa'ad Muhammad Inuwa ne daga Bukulai.
Yawa, to Alhaji, kai kuma ina taka gudunmuwar?
Tawa gudunmawan shi ne dokokin da su 'yan majalisa suke sa, wannan dokoki ne kawai wanda zai kare su, ba dokoki ne wanda zai amfani talaka da komai ba. Sai suna so su sa doka, shi ne su sa doka wanda ya sati miliyoyi kaza, a yi mishi ɗauri na hukunci na shekara kaza, ko kuma in na harbewa ne a harbe shi, ko kuma a sa shi a kurkuku na shekaru 100 ko shekaru 50. Amma sai kaga mutum ya sati dan akuya ko rago, kaga an daure shi shekara 10, wanda ya sati miliyoyi.
Wato kai kana
mutane kuma ba da
Alhaji Imam, kana cewa waɗannan dokoki da ake niyyar kafawa ba su da amfani kenan a ganin ka?
Ba su da amfani, amfanin din a wajen su manya ne, amma a wajen talaka bai da amfani komai.
Wato daga Taraba kuma bari mu tafi Rijau.
Kina magana da Garba mai hannu.
Yawa, to mallam Garba, Allah ya sa dai layin naka ya miƙe kamar yana mura-mura. To ina taka gudunmuwar?
Duk da mansarar da mauri ne zuwa magana ba, ina son in ji ne a kan me ake tattauna.
To ai in haka ne, sai dai ka kashe ka sake jira, in ka ji bayani tukuna za ka sake bugowa. To bari mu nufi Nasarawa.
Assalamu alaikum, suna na Shafa ne Katin Magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Sarauniyar mu yango, barka da aiki.
Barka ka dai sarkin karamin hukumar da kai ma ka sani.
Jihar Nasarawa.
A'a, ai ni bazan hada ka ku fada ba. To ina taka gudunmuwar Shafa ne.
To gaskiya tisabilahi Sarauniya, kin san duk mutumin da ya kasance yana batanci wanda abun da bai zama tabbas ba, a ce kuma kana rika yayatawa, wannan abun bai zama abu mai cikin tsari ba. Saboda ko Ubangijin da ya halice mu ma ai ya ce mu rika yin abu ne mai kyau ba mara kyau ba. Saboda haka in dai za a ce an kawo doka wanda zai kawo tsari a cikin wannan lamari, kuma zai kasance dokan nan za a bi shi cikin ka'ida, a gaskiya fi sabillahi mu muna farin ciki da shi. Kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a wannan ƙasa namu Najeriya da duniya baki ɗaya. Allah ya sa kuma ku tashi lafiya.
To madalla, kai kuma ka kasance cikamakin wannan dama ta yau, sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana, za mu ci gaba da baku wannan dama. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma na Washington na cewa karfe 5:09 na yamma. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A filin namu na labarin wasannin motsa jiki, za mu fara ne da labarin wasan zanen ruga, wato rugby. Mr. Robert Buwali daga kasar Uganda ya isa birnin Accra don so mako yadda wasan rugby din tsawon mako daya a filin wasan kwallon kafa ta Accra Sports Studio. Kwasa-kwasar da ke samun tallafin Olympic Solidarity karkashin Committee Olympic in Ghana zai hada da kosin koyar da rugby din matsayi na daya, da kuma koyar da alƙalancin wasan rugby shi ma matsayi na daya, sai kuma kosin din tabbatar da lafiya da karfin jikin 'yan wasa. Dandamben zamani wato boxing na kasar Ghana Richard Comey ya samu izawa sama a jerin matsayin 'yan dambe da World Boxing Council ta fitar. Comey, wanda ke rike da kambin WBC na International Silver Lightweight, yanzu ya haura daga matsayi na 4 zuwa na 3. Troy Robinson, dan ruwa biyu na Jamaica da Burtaniya da ke da asali a Ghana, wanda ke wasan dambe na kickboxing, ya yi watsi da tunanin da tarin mutane ke yi cewar masu yin wasan na damben shuri da kafa, wato kickboxing, na amfani ne da tsafi-tsafi. A fagen kwallon kafa kuwa, Southern Club din da ta rajista mai tsaron gidan Black Stars Razak Brahima ta bayyana dalilin da ya sa ba su yi rajistar sa a gasan zakaro na CAF ba. Game da abin da Fito Musmeni ya ce ne, shahadan transfer din Razak ne ya makara wurin isowa. Babban daraktan hukumar wasannin motsa jiki na ƙasa, Mr. Robert Safu, ya ce ya yi imani Black Stars za ta iya canye kofin duniya na matasa ƙasa da shekaru 17 da ake shirin yi a ƙasar India cikin watan Oktoba. Ya ce ganin irin wasannin da Black Stars ke yi a ƙasar Gabon a yayin gasar cin kofin Afirka na matasan, ya yi imani akwai nasara a babban gasar. Labaran wasannin kenan. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Da alamu shirin shugaban ƙasa Bashar al-Assad na garkama mutane a gidan yari, ya sake laƙume da rufe bakin wani da ke fitowa ƙarare yana faɗawa gwamnatin Siriya gaskiya wadda ba ta jin daɗin hakan. Nora Gazi Safadi, matar ɗaya daga cikin sanannun 'yan gwagwarmayar tabbatar da demokuraɗiyya da 'yancin walwala, Basal Kartabil Safadi, ta sanar da cewa ranar 1 ga watan Agusta ta samu labarin cewa an kashe mijinta tun watan Oktoba shekara 2015, yan kwanaki bayan da aka ɗauke shi daga gidan yarin Adra zuwa wani guri da ba a bayyana ba. A wani rubutu da Nora Gazi Safari ta yi a shafinta na Facebook, ta ce Siriya ta yi rashi, wannan rashi ne ga Falastinu, wannan rashi ne gare ni. Mr. Cartabill yana da shekaru 34 a lokacin da aka kashe shi, ɗan asalin Siriya da Falastinu ne, ɗan rajin tabbatar da 'yancin walwala da samar da hanyar shiga yanar gizo. Mr. Carterbill shi ne ya kafa aiki lab a Damascus cikin shekarar 2010, wanda wani dandali ne da ke samar da bayanai da wani shiri da ke haɗa kan injiniyoyi da masu rajin demokaradiyya da ke ƙoƙarin ganin 'yan ƙasar Siriya sun samu damar shiga yanar gizo. Bayan ɓarkewar wata zanga-zangar lumana a shekara 2011 wacce ta haifar da juyin juya hali a ƙasar, aikin Mr. Carterbill ya taimaka wajen ci gaba da haɗa kan 'yan rajin samar da bayanai. An kuma kame shi a shekara ta 2012. Bayan da aka kama shi, da kuma jita-jitar cewa ana gallaza masa da yawa daga cikin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasashen duniya da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya, sun yi Allah ware da kama shi da aka yi, kuma suka yi kira da a sake shi cikin gaggawa. Amurka ta bayyana shi a matsayin prisoner siyasa, amma gwamnatin Assad ba ta saki Basal Carterbill Safadi ba, ko wani daga cikin dabban fararen hular da ake tsare da su ba tare da sun aikata wani laifi ba tun lokacin da hargitsin ya fara. Yanayin yadda ake tsare mutanen, jami'an ma'aikatar harkokin wajen Amurka sun lura cewa ana gallazawa fursunoni ta hanyar cinkoso, duka da azabtarwa da wutar lantarki da fyaɗe. Ana salamarin kisa a asirce. A wata sanarwa da mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hazen Noor ta fitar, ta ce Amurka ta yi matuƙar baƙin ciki da kisansa, kuma tana mai miƙa ta'aziyarta ga iyalai da abokai da sauran masoyan marigayin. A cewarta, Amurka ta yi takaicin abin da ke faruwa na ci gaba da cin zarafin al'umma, ciki har da gallazawa da kuma ƙarin kisa da ba a kan tafarkin shari'a da gwamnatin Siriya ke yi. Alhakin wannan cin zarafin da kisan kan mutanen Siriya ya rataye ne akan gwamnatin Assad. A kullum wasu mutane masu ƙarfin zuciya na aikin ganin sun farfado daga wannan mummunan abu da gwamnatin Siriya ke yi, kuma Amurka za ta ci gaba da kasancewa da su. Yayin da 'yan ƙasar ta Sham suke aiki wajen ganin an cimma maslahar ta fuskar siyasa na kawo ƙarshen wannan rikici da suke ciki. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Shi ne kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai.
To, a takaice, tun daga ranar Juma'a da hukumar zaben kasar Kenya ta sanar da cewa shugaba Uhuru Kenyatta ne ya sake lashe zaben da aka yi, dan takarar jam'iyyar Adawa Raila Odinga ke fadawa masu goyon bayansa su dakaci matakan da hadakar jam'iyyun Adawa da aka fi sani da NASA za su dauka, ya kawo ƙarshen wannan zaman sauraron yau Laraba a lokacin da ya sanar da cewa jam'iyyarsa ta NASA za ta dauki mataki akan abin da ya kira kwacen zabe zuwa kotun koli bayan da ya baya a baya ce ba zai yi haka ba. Shugaban Amurka Donald Trump ya sake komawa akan batun ɗora laifi kan ɓangarori biyu a rikicin nuna wariyar launin fata da ya auku ranar Asabar ɗin da ta gabata a garin Charlottesville da ke jihar Virginia, bayan jawabin da ya yi ranar Litinin inda ya Allah wadai da Turawa masu ƙyamar launin fata, amma bai ambaci waɗanda suka yi zanga-zangar rashin amincewa da masu ƙyamar launin fatan ba. Trump ya yi wannan sabon furucin ne a zauren ofishinsa da ke birnin New York jiya Talata, inda ya yi jawabi akan sake gina kayayyakin more rayuwa a Amurka. Amurka da Mexico da Canada sun fara tattaunawa yau Laraba don yi wa yarjejeniyar cinikayyar babu tsangwama da ke tsakaninsu garan Bawul.
To, madalla, masu saurare nan za mu dasa aya, sai kuma gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin ciki hada wato shirin Jummai Ali. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da rahotanni da muke gabatarwa wuni da kwana a dandalin VOA da kuma sashenmu voahausa.com. a madadin kowa da kowa, alheri ke muku, fata alheri.